Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, yau 14 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan kasan Mali da aka ta soke su daga Algeria da kasashen Turai zuwa Nijar sun gudanar da zanga-zanga, za ku ji dalilin su. A Najeriya kuwa za ku ji yadda wasu mazauna yankunan arewa maso yammacin kasar suke ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga, yayin da mahukunta ke kira ga jama'a da su riƙa taimakawa da bayanan sirri. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan matsalar ta tsaro a Najeriya da kuma labaran wasanni. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Russia ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine. A cewar kafofin yada labarai na Amurka jiya Lahadi, sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Rasha wajen karya takunkuman da aka kakaba wa Rashar. Jami'an Amurka sun shaida wa kafofin yaɗa labarai cewa Rasha ta buƙaci kayayyakin soji da kuma tallafi daga ƙawayenta. Moscow ta kuma buƙaci taimakon kuɗaɗe saboda takunkuma masu tsauri da ƙasashen duniya suka kakaba mata, a cewar jaridar New York Times, amma ba ta ambaci sunan jami'in ba. Jami'an sun ki yin bayani takamaimai game da abin da Rasha ta bukata ko kuma China ta amsa mata. Bisa ga rahoton, mai magana da yawun ofishin jakadancin China Amurka ya faɗa wa kafofin dillancin labarai da yawa cewa ban taɓa jin haka ba da aka tambaye shi game da bukatar. Rahoton ya fito ne sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta sanar da babbar tawagar Amurka za su gana da manyan jami'an China a Rome a yau Litinin. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar kasar Poland wani abu ne da suka yi zaton hakan zai faru. Akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar kiyaye zaman lafiya da tsaro wadda ke sansanin soji da ke yammacin Ukraine. Wurin wanda ba shi da nisa da Lviv nan ne NATO take horas da dakarun Ukraine. Dakarun na NATO suna da nisan kilomita 25 ne da kasar Poland, wanda zai haifar da damuwar cewa idan sojojin Rasha suka yi kuskure zai iya sanya yakin ya faɗaɗa. A yau Litinin, tawagar Rasha da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Rasha ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine. Kilomita 25 daga kasar Poland, mambar NATO, akalla mutane 35 suka rasa rayukansu inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin da yake yi a kowane dare ya ce ranar Lahadi ta kasance bakar rana ga ƙasar saboda harin. Shugaban ya ce ya yi abin da ya kira faɗarkarwa sosai ga shugabannin ƙasashen yamma kan yiwuwar kai hari a sansanin inda NATO take horas da dakarun Ukraine. Wannan bai zo a matsayin bazata ga jami'an leƙen asirin Amurka da illahirin ɓangare na tsaron ƙasa ba. Abinda mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa kenan a wata fitowa da ya yi a kafar CNN jiya Lahadi. Ya ce abin da yake nuna Vladimir yana cikin bakin ciki kan cewa sojojinsa ba sa samun ci gaban da yake tunanin za su samu. Kasar Jamus za ta sayi jiragen yaƙi samfurin F-35 daga kamfanin Lockheed Martin LMT na Amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato Tornado, a cewar majiyoyin gwamnatin biyu. Ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jiragen samfurin jet masu ɓadda kama. Majiyar ma'aikatar tsaron Jamus ta shaida wa kamfanin dillancin labarai ta Reuters cewa Jamus tana karkata wajen sayan F-35 amma ba ta gama yanke shawarar yin hakan ba. Tornado shine kadai jirgin saman Jamus da ke iya daukar makaman nukiliyar Amurka da aka adana a Jamus koda an samu wani rikici amma sojojin sama sun dade suna tuka jirgin tun 1980 Berlin tana kokarin daina aiki da shi tsakanin shekarar 2025 zuwa 2030 sayan F-35 zai zama wani cikas ga kamfanin BAN na kamfanin Boeing wanda tsohon ministan tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer ya fi son F-18 da kamfanin ke kerawa ya maye gurbin Tornado. Yan kasar Colombia sun zaɓi sabbin 'yan majalisa a jiya Lahadi sannan kuma sun kada kuri'a a zaben fidda gwani na shugaban kasa don zaɓar 'yan takarar jam'iyyar da za su fafata a zaben shugaban kasa a watan Mayu yayin da kasar ta gudanar da zabenta na farko tun bayan balkewar cutar coronavirus shekaru biyu da suka gabata. Kamar yadda kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna tun da farko, mai ra'ayin sassauci Senator Gustav Petro shi ya yi nasarar zama shugaba na yanzu a zaben fidda gwani bayan kidaya kusan duka kuri'ar da aka kirga. Ya lashe zaben fidda gwanin na Historical Pact wadda hadaka ce ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci da kashi 80 cikin 100 da na kuri'a miliyan 5,400 a zaben fidda gwani. Tawagar Colombia wadda wata gamayyar kungiyoyi ce ta masu ra'ayin riƙau ta samu kuri'u miliyan 3.9 a zaben na fidda gwani wanda Federico Guterres ya yi nasara. Tsohon magajin garin Medellin wanda ya yi suka ga wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya ta 2016 da dakarun sojin juyin juya hali na Colombia. Wata kungiyar jam'iyyu masu tsaka-tsakin ra'ayi mai suna Hope Coalition ta samu kuri'u miliyan 2 a zaben fidda gwanin wanda masanin lissafi Sergio Fajardo ya yi nasara wanda ya taɓa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2018.
A gaida Hanifa. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankulan jama'a, inda rahotanni ke nuni da cewa har jama'ar sun fara yanke kauna kan ko za su fice daga wannan yanayi. Hakan na faruwa ne yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare a wasu sassan arewa maso yammacin kasar, yayin da hukumomi ke kira ga jama'a da su rika tallafawa da bayanan sirri. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Jama'ar arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa akan matsalolin rashin tsaro da suka kici suka ke canyewa a yankunan, kullum sai tafka hasarori ake yi sanadiyar ayyukan na 'yan bindiga. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar, wasu mahara ne suka tare hanyar garin Gwarayo da ke gabacin jihar jiya Lahadi ranar da kasuwar garin ke ci, abinda ya kara daga hankalin jama'a musamman duba da wani hari da suka saba kaiwa a kasuwar wanda ya sanadiyar salwantar rayuka da dama. Na zanta da wani dan asalin yankin akan wannan hanyar da mahara suka tare.
Gab da ana kira magariba sun suka zo suka tare wannan hanya din, to suna wucewa ita wannan mota din trailer din tana wucewa sai suka harbe tayoyin ta gaba, to sai mota din sai ta kwaji. Gaskiya dai ta yi wace ne mutane, amma dai ba a samu hasarar rayuka, amma dai an ji ciwo. Wani mai mashin na kan hanya suka biya da mashin din shi da shi din, sai suka bugo nan kasuwa da magara suka ce a hada ma mai lambar ga hada mai cewa an kama barayi sun kama shi sun wuce mashin ne, kuma ga mutane sun halba amma suna son a taho a taimaka mu inda sun gaji su sun tare wannan mai mashin din. Cewa da shi wanda anka bugo mana kasuwa bai samu lambar kowa ba sai kira ni ya ce min ka ji abin da ake ciki, don haka in hada mu kwamitin tsaro na Gwarayo. To sai ni kira shi chairman da yawon ni mai bayani. To sai nuna min cewa to ga soji ce sun ta yanzu.
Wannan lamarin ya faru ne ƙasa ga mako ɗaya da gwamnan jihar Aminu Azira Tambuwal ya katse wata ziyara da ya kai a Abuja, ya dawo Sokoto ya wuce zuwa wani ƙauye da ke ƙaramar kumulki ta Wurno saboda wasu bayanai da ya ce ya samu dangane da abin da ke faruwa a garin, inda har ya ja kunnen mutanen garin da kuma su kansu 'yan ta'addar.
Muna wanda wannan gari ana wasu abubuwan da ba za ce ba, to ku tashi tsaye kwada kai da hukuma don a ga cewa mun kai ƙarshen wannan al'amari. To kowane ɗan ta'adda ko wani ɓata gari kenan muna sanar da shi cewa mun san da zaman shi, kuma za mu ɗauki mataki a ƙarshe. Saboda ku daina jin tsoro, ku da kuka na ƙwarai, ku ba da haɗin kai ga hakimi da liman gashi nan da sauran shugabannin jami'an tsaro a sanar da mu su waye ya haɗa kai da miyagun mutane za mu ɗauki mataki a kansu.
Sai dai wannan bai hana ɓarayin aika-aikarsu ba a gabashin jihar, domin a yankin Ilela ma bayanai sun nuna cewa har yanzu jama'a na zama ɗarɗar, kamar yadda wani ɗan asalin yankin ya shaida min.
Kullum sai sun shiga sanar lafa na gidan cewa sun je shekaru da sun ɗauki mutum bakwai har da wani yarinya a wurin an kama aure sati biyu. Sun je gidan sun je kyaura sun ɗauki wasu yara sai an kama su sun shaida da 600. Kullum sai sun shiga in ba su yi wannan ƙauye su je wannan ƙauye. Sun je gidan kyasu sun ɗauka, sun je gidan kamil sun kashe sun ɗauka, sun je ɗan boka sun kashe sun ɗauka. Dan Allah ka mun ɗauki.
Wannan yanayin ya sa jama'ar ke ta kiraye-kiraye ga mahukunta akan a kawo musu ɗauki. Bello Isa Ambarura wakilin jama'ar Ilela ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Abin da ake jin tsoro ƙasar nan a ce kowa ya tahir kamakami, to an kowa ya kasance da kamakami gaga doka da oda babu ta. Ya kamata muna kira har yanzu muna ƙara kira gwamnati don Allah da girman Allah ai kokari a shawo kan wannan matsala a taimaka da jami'an tsaro don Allah don Annabi.
Irin wannan yanayin dai na ci gaba da wanzuwa a wurare da yawa a arewacin Najeriya, abin da ke daɗa jefa rayukan jama'a cikin halin ƙaƙanika yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, wasu 'yan ƙasar Mali da aka ta soke su daga ƙasashen Turai da Algeria sun gudanar da zanga-zanga a birnin Agadez da ke jamhuriyar Nijar sakamakon abin da suka kira jinkiri da ake samu wajen mayar da su ƙasarsu ta asali, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana.
A wani mataki na nuna rashin jin daɗin su saboda jinkirin da ake fuskanta na mai da su ƙasarsu ta asali bayan dogon zaman da suka yi a samakka da ke cikin jihar Agadez mai iyaka da ƙasar Algeria. Ruruwan 'yan ƙasar Mali ne da aka koro daga ƙasar Algeria da ke neman ƙetarawa zuwa ƙasashen Turai suka yi wata zanga-zanga inda suka buƙaci da a mai da su ƙasarsu ta asali. Abdulaziz Maiga ɗaya ne daga cikinsu ya bayyana takaicinsa kan yadda ake ci gaba da zaunar da su. Ya ce tun lokacin da muka iso garin a samakka daga ƙasar Algeria ake tsare da mu ba tare da wata kyakkyawar kulawa ba, da haka muka fito mu nuna ɓacin ranmu, muna buƙatar a mai da mu ƙasar mu, kuma ina ganin ta wannan hanyar ce kawai za mu samu biyan buƙatun mu. An killace mu saboda cutar corona, alhali ba mu da wannan cutar tunda mun fito daga killacewar, kenan sai a mai da mu ƙasar mu. Amma an bar mu kara zube ba tare da wani kulawar kirki ba, sai matsalolin da muke fuskanta. Muhammad Ahmad Maiga, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka gudanar da wannan zanga-zangar, cewa yayi an koro mu daga ƙasar Algeria ta musa hanyoyin muke fuskantar matsaloli, kuma anan ma mun tar da wasu matsalolin na daban, mun ratsa sahara mun sha wahalhalu masu yawa kafin mu iso anan, amma kuma sai a tsare mu a ce sai mun ƙara wasu kwanuka, an hana mu fita, an ƙime da mu ƙasar mu. Wannan abun ba za mu taɓa amincewa da shi ba, da haka muke buƙatar mai da mu ƙasar mu. Dalili kenan da yasa muka fito nuna ɓacin ranmu don mu jaddada aniyar mu ta sha'awar komawa ƙasar mu Mali. Hukumomi a Agadez dai sun tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma, inda suka buƙaci ga 'yan ƙasar ta Mali da su kwantar da hankalinsu. Yakuba Sukiraju, mai kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a jihar Agadez.
'Yan Mali bakin haure ne kamar wanda zan kira expatriate a Algeria. Abinda matsala adda tare da 'yan Mali kamar su ne mahi yawa, sannan 'yan Guinea. To, matsalan da aka samu kaman kun san an rufe boda na Mali, kenan OIM da ya santar nan takika, kuma sama da mutum 1,200 suka yi da confinement insu can a samaka, kuma yawancin 'yan Mali ne. Yanzu tunda OIM bai da wuri nan, tunda bai samu ya kai wayanda an nan can Mali ba don an rufe boda, sai wayancan da suka yi da kunfinima suna can dai su jira ka han su gani yanda za su yi, su ne ba su ji dadi ba sai suka yi wani zanga-zanga.
Jihar Agadez dai ta zama babbar hanyar da 'yan gudun hijira da bakin haure daga yankin hamadar Afirka ke ratsawa a yunkurinsu na zuwa kasashen Turai. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To, madalla kada manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga Sani Shu'aibu Malumfashi da shirinmu na musamman.
A Najeriya, kimanin mutane 10,000 ne suka kaurace wa gidajensu a garin Shimfiɗa da ke yankin Jibbiya a cikin jihar Katsina da ke arewacin ƙasar. Mutanen sun fice daga ƙauyen ne sabili da janyewar sojoji da suka shekara 8 a wurin suna ba su kariya na tsaro da ma wasu manyan garuruwan da suke daura da inda 'yan da'adda suke zaune a nan gefe na Jibiya. Na kuma zanta da shi mai anguwa a ranar Juma'ar nan da ta gabata bayan fikewar sojojin. Ga abin da ke cewa.
Sunana Rabu Umani Shishida. Wato wannan al'amari da ya faru mun waye gari da tun shekarun jiya da yamma, kasan da yake wuri ne inda wurin mu muka fi kowa zama cikin hadari wurin, saboda nan jami'an tsaro suke wajen shekara 8 jami'an tsaro nan suna wurin. To kuma shekarun jiya sai da magarba motocin sojoji sun shiga da tankoki da wasu motoci kana daukar kaya. Da lokacin da suka shiga mun yi tunanin ma to kila ko ma na operation ne za a zo a yi. An waye gari da sahiri sai muka ga ana ta aza kaya. Sai muka tada kwamiti sai muka je aka same shi shugaba. Cewa mun ga kuna tattara kaya sai ce sun samu da rasu cewa wurin nan kamar jihar ta za su yi. In kamar jihar nan ba ta dawowa ba ce mu tattara kayan mu da Allah ku taimaka tun kuna nan mu samu mu fita. Tunda wuri ne wanda yake da hatsari ko banza hila nan nan suna ta barazana saboda an shiga wurin aka yi aiki bai wuce sati biyu ba.
Wato sun jami'an tsaro kenan?
Eh, suka toye gidajen hila nan duk da ke iri a wurin. To kuma nan da kilomita biyu ba ka iya fita ko daidai da kawo itaci ne. Saboda hila nan suna zagaye da wurin kana tsaye ma za ka ji son abu koma hali. Idan yau suka fita da minti 30 kuma san kawai mutanen nan da ma jira suke abubuwa za su cikin garin. Shi ne kali kowa ya haɗa kayan shi. Jami'an tsaron nan suka hito mu ma muka hito. Wasu su jawo dabbobi ƙasa banki a kilomita 14 ne. Haka ƙasa mutane su mafi wasa a wajen wannan rumbun tsumin. Wata tana da yaro 10 duk mota guda ce wadda ake tunanin a ga. Wajen process na wannan tafiyar. Wasu yara suka rasa rayukan su yaro 8. Da wasu kuma sun zo gurbin ma nan suka faɗi. Aka yi ta masu magunguna ne aka samu abin da hutuwa su ji da yanzu aka wasu na ashe wanda suka rasu da magarba muka yi jana'izar suna Jibiya.
Kun samu wurin zama?
Eh, yanzu muna nan makaranta Tudun Wada nan Jibiya. Dan har yanzu ga motoci nan suna jido mutane daga gurbi da wasu su ma ya cikin Nijar wasu. Dan yanzu haka mutanen da ke wannan wurin yanzu haka akalla ya kai 8,000.
A iya cewa akwai sauran wasu kenan a can?
Akwai sauran wasu dattawa da wasu mata waɗanda wasu ta rasa yanda za ta yi da yaran baya ta iya tahowa ƙasa. Zo haka a rahoton da muke samu yanzu. Akwai matan da sun taho da safe yanzu daga Cinhiɗai zuwa gurbi mace 8 an ɗauke ta an yi cikin daji da ita. Akwai tsohuwa ɗaya wadda ta rage ita barayin suka ce ita ta tafi. To mu yanzu dai kokarin da nake kira ga gwamnatin Allah a taimaka mu samu jami'an tsaron nan. Saboda abincinmu da suke can in ba a ce an koma ba mun san mutanen nan suna zuwa su yi abincin shine babban abin damuwa mu.
Kansilan garin ya yi bayanin cewa galibin waɗanda suka samu tahowa da dabbobinsu haura suka yi ƙasar Nijar.
Wasu kuma suna guri wasu na cikin Nijar saboda duk waɗanda suka taho da dabbobi da baki ɗaya gaskiya mafi yawancin su cikin Nijar suka yi saboda sun san in suka tsaya waɗannan ƙauyuka namu na Najeriya barayin suna iya zuwa su anshe dabbobin. To amma da ka tsallaka cikin Nijar ba su ansa ko ba gaskiya ba.
Na kuma zanta da mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara game da harkokin tsaro Alhaji Muhammad Ibrahim Katsina wanda ya tabbatar da aukuwar wannan lamari da kuma irin matakin da gwamna Aminu Bello Musari ya ɗauka inda ya gana da shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar Katsina game da wannan lamari.
Wato sadda gwamnati ta samu wannan labarin sai mai girma gwamna ya sa a kira mishi duk muhimmin jami'an tsaro na jihar a kan tabla sun gane cewa ba wai sun dinga su ne gaba ɗaya ba canza salon yaƙi ne suna so su maido su nan gurbi inda ya zama tsaki a tsakaninsu da Shimfiɗa kuma gwamnati biye da za a maida su Shimfiɗa ɗin domin jama'a su samu natsuwa.
To kamar dai yadda shi mai anguwa ya yi hasashe cewa a taimaka a kai masa jami'an tsaro domin in ba a kai su ba to lallai za a yi baya ba zane kayayyakin da suka bari na abinci da kuma dukiyoyinsu za a kokkona masu su. To hakan ko ya faru domin asabar din nan sai gashi shi mai anguwa din da na tuntuɓe shi yake gaya min cewa wa'annan mutane fa sun koma a daren nan na Juma'a inda har aka iske ɗaya daga cikin yaransu da yanzu yake kwanciya a asibiti. Ga bayanan dai da shi mai anguwa ya mani game da komawa ta su. Mai gari ka ji abin da kake fargaba ya faru go?
Eh, dama je na gaya ma nace mu yanzu abin da ke tsoron mu Wurin nan babu wani jami'an tsaro guda da aka bari, ko da a tura jirgi ya yi safiyo babu ya rika dan zagayen wurin nan babu. To tun daga ranar da mutanen mu suka fito, mutanen nan suke cikin gari. Jiya na gaya ma sauran mata takwas da aka samu su ba samu tsawa ba, dana san fashin sun yawan gaba. Sannan yanzu bayanin da ke zo mu, akwai yaro ɗaya wanda shi yana cikin garin bai samu hutuwa ba shi. Yanzu nan yana asibiti ma yana an san magani saboda hargitse ya hito, saboda lokacin da yana cikin garin suka zo suka same shi cikin daki suna kamun kaji su barayen, saboda tun daga shekarun jiya zuwa jiya suna ta kwasa kafin suna lura da kayayyaki suna fita da su. Da ya ga dai sun kora kaji sai kajin suka shiga cikin dakin da yake, sai suka ji motsin mutum suka je, to za su je su gaya ma dangwata cewa akwai sauran mutum ɗaya cikin garin nan. Lokacin da suka yi ta sai haye saman shigewa, suka zo suka diba ba su gan shi ba. Saman shigewa yake ganin irin ƙone-ƙonen da suke yi da kayan abinci wanda bai ɗaukuwa sai a kunna mai wuta, inda wani ma ƙyaure yake mai kyau kawai sarewa yake ana cirewa daga cikin gidajen. Rudin da yake ciki saboda ya bai ɗauka ma zai rayu. Kuma hajiya ta majalisar mu da ya zo ya dai ce za su sake koma su je su sake tattaunawa su ga yadda za a yi yunkurin yadda za a yi dai a mai da jama'a tsaron nan. Amma har yanzu ta nake wannan maganar da kai babu wani bayani da ya zo mu na ce ga wani matakin da ake shirin ɗauka. Muna dai saurari.
Kuma an ce da an kwashe kayan abinci an toye
shi. Gaskiya kayan abinci kam su wannan tun daga lokacin da aka dawo mutanen nan suke shigowa suna fasa kayan abinci mun mutane. To zuwa yanzu tunanin mu ma yanzu ko da an ce a koma wani bai ma da abin da zai ce. Inda an tabbata kaga an kwashe kayan abinci to ko ka koma ta to me za ka yi?
Jin hakan kuma sai ga wani labari a jiya Lahadin nan da ke ba da sanarwa cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Katsina ya ba da umarni ga shugabannin 'yan sanda na cewa a tabbatar an tura 'yan sanda wato jami'an tsaro ya zuwa can shigaren na shimfiɗa da kuma duk waɗanda suke fama da matsalar 'yan ta'adda ɗin nan don a tsare masu lafiyarsu da dukiyarsu. To hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken bayani.
Gaskiya ne wannan batu da ka faɗi, kuma karka manta cewa yana ɗaya daga cikin haƙƙoƙi wanda tsarin mulki ya ɗora wa rundunar 'yan sanda na cewa su tabbatar da tsaron rayukan mutane da dukiyoyinsu. Wannan shi yasa mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni na cewa duk inda 'yan sanda suke a tattaro domin a tabbatar da cewa wancan gurbi da aka bari an mayar da shi. Saboda haka muna iya bakin kokarinmu domin ganin cewa ba ma su kansu al'ummar garin Shimfiɗa ba, har ma wasu ƙauyuka da suke fuskantar irin wannan barazana an ɗauki matakin da ya dace domin a ba su tsaro. Kuma na biyu, ina so in yi jan hankali ga su kansu mutanen wannan yanki na Shimfiɗa cewa jita-jita da aka ringa yaɗawa ita ce duk ta jawo halin da aka shiga, domin jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu domin su tabbatar da cewa wannan yanki wannan ƙauye an bashi dukkan tsaron da ya kamata. Kuma babu inda aka samu wata sanarwa ko wani bayani na cewa 'yan barayin daji suna kokarin su kai wannan gari na Shimfiɗa hari. Jita-jita ce kawai saboda an ga jami'ai sun janye daga wannan wuri domin a je a yi wani aiki a wani wuri, kuma dama haka aikin ya gada, yau ana nan gobe a tafi can. Yanzu zancen da nake maka wani operation ne, kuma still ake yi a wani yanki wanda su kansu waɗannan jami'ai namu na soja da na 'yan sanda inda suka tafi domin su yi wannan aiki. Amma ba a bar su mutanen Shimfiɗa ba, da girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarnin cewa lallai a tabbatar da cewa an ba su tsaron da ya dace.
SP Gambo Isa, Sanjaya Malafashe, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Ana ci gaba da bayyana ta baba kai yiwuwar buga wasan ƙarshe ta neman gurbin gasar cin kofin duniya tsakanin Najeriya da Ghana ta farko a filin wasa na Cape Coast da ke birnin Accra, sakamakon mummunan yanayi da filin yake ciki. An tsara Ghana za ta karbi bakuncin wasan na farko ne a ranar 25 ga watan nan na Maris a filin na Accra, kafin daga bisani kuma a buga wasa na biyu bayan kwanaki hudu a Abuja, babban birnin Najeriya. To sai dai hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta yi gargadin cewa ta yiwuwa sauya bagiren buga wasan na farko zuwa wani filin wasa a makwabciyar kasar Morocco ko Benin, sakamakon rashin kyawun filin wasa na Ghana duk kuwa gyare-gyaren da aka ce an yi masa a makon da ya gabata ne. Aka bar filin wasan na Ghana a lalace bayan kammala bikin ranar samun 'yancin kai, inda Najeriya ta gabatar da korafi a kan mummunan yanayin da filin wasan yake ciki. Yanzu haka an yi matsayar cewa jami'an hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF za su ziyarci filin wasan domin yin matsaya ta ƙarshe akan inda za a buga wasan, bayan da tuni suka ziyarci wasu filayen wasa a makwabtan kasashen da za a iya amfani da su a matsayin wani zabi. Dan wasan gaba na kasar Morocco Hakim Ziyech ya jaddada matsayarsa na yin murabus daga bugawa kasar sa wasa. Ziyech mai shekaru 28 da aka haife shi a kasar Netherlands ya zabi bugawa Morocco wasa ne kasancewar ita ce kasar iyayensa ta asali. To sai dai kuma tun a watan Yunin shekara ta 2021 ya dakatar da bugawa kasar tashi wasa sakamakon tsami da dangantakar sa ta yi da mai horar da ƴan wasan kasar Vahid Halil Holsik. A wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Instagram, Ziyech da ke taka leda yanzu haka a kungiyar Chelsea ta Ingila ya tabbatar da jingine bugawa kasar tashi wasa, duk da cewa ya bayyana irin farin ciki da alfahari da yake yi da kasar tashi ta asali. Mai horar da ƴan wasan kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila Thomas Tuchel ya musan tare da raɗin da ake bazawa na cewa yana yunkurin barin kungiyar zuwa Manchester United sakamakon dambarwar da kungiyar ta Chelsea take a ciki. To sai dai fa tun bayan da gwamnatin Burtaniya ta kakabawa mai kungiyar ta Chelsea Roman Abramovich takunkumi, United din ta maida duk hankalinta da karfinta kan Tuchel a yayin da take ci gaba da farautar tsayayyen koci. To amma kuma Tuchel ya bayyana cewa zai ci gaba da zaman sa a kungiyar ta Chelsea akalla har ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin. Kungiyar ta Chelsea dai tana fama da wani mawuyacin hali bayan da aka toshe dukkan asusun ajiyar bankinta da kuma haramta mata saye ko sayar da ƴan wasa da bayar da sababbin kwantaragi ko tsawaitawa kai har ma da sayar da tikitin shiga filin wasa. Sai dai kuma kocin ya tabbatarwa jama'a cewa shi da ƴan wasan za su yi fafutuka a madadin dukkan waɗanda ke kungiyar. Duk da yanayin da kungiyar take ciki kuma kocin tare da ƴan wasan sun ci gaba da dagewa wajen buga wasanni tare da samun nasara. Da baya-bayan nan shine Doki Newcastle da ta yi da ci ɗaya da nema a wasan gasar Premier a jiya Lahadi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu karfe 10 na dare saura minti 3 ne a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a shafinmu na wato a VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Rasha ta bukaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take Ukraine, a cewar kafofin yada labarai na Amurka jiya Lahadi, sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Rasha wajen kare takunkuma da aka kakaba wa Rashar. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar ƙasar Poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru. Akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami. Kasar Jamus za ta sayi jiragen yaƙi samfurin F-35 daga kamfanin Lockheed Martin LMT na Amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato Tornado, a cewar majiyoyin gwamnatin biyu. Ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jiragen samfurin jet masu ɓar da kama.
To masu sauraro, baki da abin da ya sabaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu wato da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe a agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma ita Hanifa Kabir Isa da tafiya ne gabatarwa, sai Daniel Brown ya haɗa mana shirin da kuma injiniyanmu Mr. Chan. Ni Mahmud Lalo nake cewa, mu kwana lafiya.